sashen Hausa na Murar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga ofishin Murar Amurka da ke Abuja. Shirin na musamman na dauke da mika rahoton kwamitin da ya bincike dalilan fitinar manoma da makiyaya a Misau, har mutum 11 suka rasu. Daga kudu maso gabar kuma muna dauke da rahoto akan farfaduwar da cinikin shanu. Daga jamhuriyar Nijar kuma za mu kawo maku ci gaban tattaunawa akan wayar da kan malaman Islama na karkara don gujewa masu tsaurin ra'ayi wanda ya saba addini. Muna da shiri na akan a daina shan kwaya da kuma shirin jaridun Najeriya. Za mu kammala da sharhin Murar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk kafin waɗannan sai a saurari labaran duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Aisha Tusule. Dubun dubatar masu zanga-zanga 'yan kasar Belarus sun fito jiya Lahadi ranar zagayowar haihuwar shugaban kasar, suna buƙatar ya sauka daga mulki. Dauke da tutoci masu launin ja da fari, alamar nuna adawa, masu zanga-zangar sun yi cincirindo a zagayen gidan Lukashenko, suna kuma fuskantar jami'an tsaro dauke da makarai biye, suna kuma tsaye a gaban motocin gidan yari da mesar ruwa. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta ce an kame akalla masu zanga-zanga 140 a jiya Lahadin kafin su tarwatse cikin lumana. Alexander Lukashenko, wanda ya cika shekaru 66 a jiya Lahadi, ya yi shekaru 24 yana mulki. A ranar 9 ga watan Agusta aka sanar da shi a matsayin wanda ya lashe zaɓe da ake zargi na cike da magudi, zargin da ya musanta. Babbar 'yar takara a jam'iyyar adawa, Svetlana Tikhanovskaya, ta ce san ba ta amince da sakamakon zaɓen ba. Ta bar ƙasar zuwa Lithuania saboda abin da ta bayyana don kare lafiyar 'ya'yanta. 'Yan sanda sun ce an harbe mutum ɗaya ranar Asabar a birnin Portland da ke jihar Oregon, yayin da masu zanga-zangar neman a mutunta rayukan baƙaƙen fata suka kara a titunan ƙasar da masu goyon bayan shugaba Donald Trump. Magoya bayan shugaban na Amurka sun fito cike da ɗaruruwan manyan motoci a birnin, da yawansu na koyon harbi daga buɗaɗɗun motoci, yayin da masu zanga-zanga kuma suka dinga jifansu. 'Yan sanda sun fitar da sanarwa cewa jami'ai sun ji harbin bindigogi kuma sun gano wani mutum da aka harba a kirji. Jami'an kiwon lafiya sun tabbatar ya mutu bayan da suka gwada numfashin shi. Da safiyar Lahadi, shugaban 'yan sandan Portland, Chief Novel, ya faɗi cewa ba mu aminta da wannan tashin hankali ba, kuma muna aiki matuƙa domin gano wanda ko waɗanda da ke da alhakin aikata hakan. Shugaban ƙasar Malawi, Lazarus Chakwera, ya buƙaci mazaje a ƙasar su kiyaye dokokin kare yaɗuwar cutar COVID-19. A jawabin da ya saba yi wa ƙasar duk mako a ranar Asabar, Chakwera ya bayyana ƙididdigar gwamnati da ke nuni da cewa maza sun fi mata yawa masu ɗauke da cutar. Chakwera ya ce hakan yana da nasaba da halin ko'in kula na maza wajen kare kai daga kamuwa da cutar COVID-19.
Ne kudan da wurira gomina ya kusa da wujira jifaja kuti dine mamuna, ya koma jifaja kuti mliliyu waonetsa kuti ambiri amene bagwidwa na mawai muno.
Chakwera ya ce ban damu da haka ba saboda ina namiji, a'a, amma annobar ta nuna mafiya yawan masu cutar coronavirus maza ne, saboda a cikin mutum 10 mutum 7 maza ne. Ƙididdigar baya-bayan nan ta hukumar da ke kula da lafiyar al'umma ta ƙasar Malawi ita ma ta yi nuni da cewa kaso 64 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 maza ne. Ƙasar India ta sanar da adadin cewa an samu sababbin kamuwa da coronavirus mutum 78,761 a cikin sa'o'i 24 a jiya Lahadi, adadi mafi yawa a duniya a rana guda tun barkewar annobar, yayin da ƙasar take sake buɗe harkokin kasuwancinta. Wannan ne karo na hudu a jere da India ke samun sababbin masu cutar da ya haura 75,000. kasar da ke da yawan jama'a biliyan 1.4 ita ce kasa ta uku da aka fi samun waɗanda suka kamu da cutar a duniya biye wa Amurka da Brazil masu adadi miliyan 3.5 da waɗanda suka mutu kusan 63,000 a cewar kididdigar ma'aikatar lafiya ta kasar. Mutane a biranen kasashen Turai da dama sun gudanar da zanga-zanga na kin amincewa da dokar takaita al'amura da aka kakaba tun barkewar annobar. Kasar Amurka na shirin rage yawan dakarunta a kasar Iraki a cewar shugaba Donald Trump da wasu jami'an Amurka. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter ran Asabar da ta gabata cewa Amurka na shirin rage yawan jami'an sojinta a Iraki ba tare da ya ba da ƙarin bayani ba. Bayanin nasa ya hada da hanyar da za ta kai ga wani rahoto da ya yi bayanin rage dakarun Amurka a yankin daga 5,200 zuwa 3,500 da jaridar Wall Street ta fara wallafawa. Jami'an sojin Amurka su ma sun tabbatar da wannan shiri na rage sojojin na Amurka a Iraki. Jiya Lahadi, hukumar shirya gasar La Liga ta kasar Spain ta sanar jiya Lahadi cewa kwantiragin Lionel Messi na Barcelona na nan na aiki kwanaki bayan da ya bada sanarwa da ya bada mamaki cewa yana so ya bar club din yan sa'o'i bayan da ya ki zuwa a duba lafiyar shi gabanin kakar wasanni. Rashin yarda na dan shekara 33 ya tabbatar da niyyarsa ta barin club din da ya yi wa wasa iya rayuwarsa. Messi, wanda ya lashe lambar ɗan wasa mafi ƙwarewa a duniya har sau 6, ya dage akan wani dama da kwantiragin nashi ya bashi na ya ɗau hutu na ƙashin kansa. Abinda Barcelona ta musanta, yanzu kuma La Liga ma ta musanta. Hukumar wasan na cewa za ta amince ne kawai idan Argentina za ta ba da euro miliyan 700 wato dalar Amurka miliyan 833 kafin ya kyale shi ya bar club ɗin.
Mun shiga babin rahotanni kiraraki da kuma shirye-shirye. Za mu kuma fara daga jihar Bauchi inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya aika mana da rahoto akan mika rahoton kwamitin binciken musabbabin rikicin manoma da makiyaya a yankin Misau inda har aka kashe mutane 11. Kwamitin ya mika rahoto ga gwamnan Bauchi Sanata Bala Muhammad.
Kwamitin mai wakilai 13 na ƙarƙashin jagorancin Air Commodo mai ritaya Ahmed Tijan Babu Gamawa ya ce kwamitin ya gana da kuma karɓan ƙasidu a wajen al'ummar yankin. Ya kuma kai ziyara da zuzzukan da rikicin ya afku.
Mun ba da kwamiti wadda mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya nada mun mika rahotonmu kan abubuwan da muka gani kuma mun yi aiki ba dare ba rana. Mun shiga dukkan zuzzukan nan mun ga yadda aka shiga cikin su ba tare bisa ka'ida ba kuma mun ga gwamnati akan ta duba domin a gyara a dawo waɗannan Fulani su samu burtali su samu gurin da za su kiwo domin a samu zaman lafiya karamar hukumar Misau. Sannan muka je malin jeye da aka yi wannan fada aka rasa rayuka na mutum 11. Sannan muka shiga sauran dajjuka muka je Buskuri muka je Abori muka je Bangarati muka je malin jeye muka je Lemaje muka je Buki muka je Kasar Tsamiya sannan muka je Daluma Asarma da Kakuyam da sauran su dukkan wayannan mutane a dajjuka mun zaga mun duba mun ga yadda aka shiga cikin su ba bisa ka'ida ba kuma nuna gwamnati dole ne a tashi a tsaya ai wani abu idan ba ai wani abu ba akan waɗannan dazuzzuka za ta kai zuwa gaba ma gwamnati ba za ta samu daji ba kuma waɗannan Fulani ba za su samu gurin da za su kiwo ba da gurin da za su zauna ya zamanto bursali a gare su.
Za ga mana yawan mutanen da suka bayyana gaban ku don su bada shaida kamar kasidu nawa ne
muka kasidu ran 41 kuma marandan kenan da aka rubuto sannan kuma wato waɗanda suka zo suka bada shaida mun samu mutane wurin 41 su ma kuma mun rubuta gwamnati akan ta duba ta ga yadda ai maganin wannan abu ba a sake famin abin da ya faru a wannan abu a karamar hukumar Misau ba.
Gwamnan Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya jinjina wa kwamitin dangane da gudanar da aikinsa akan lokaci sannan ya ce za a duba rahoton kwamitin da idan basira da kuma yin adalci ga kowa da kowa.
Recommendation da kuka bayar mai adalci akai kuma mai hukumar gwamnati akai kuma mu kawo kuduri na gwamnati wato white paper wanda zai kasance mai laifi a bashi kudi kuma mars laifi a wanke shi daga wani zargi insha Allah.
Abdulwahab Muhammad muryar Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A gaishe ka Abdulwahab da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka don samun labaru masu sahihanci. Daga yankin kudu maso gabacin Najeriya mun samu labarin farfaduwa da cinikayyar shanu da ake kai su daga yankin arewacin Najeriya. Wannan ya nuna samun daidaituwar lamarin tsaro da kalubalen cutar coronavirus. Ga rahoton wakilinmu Alphonsus Okoro Igwe.
Bayanai daga dillalai da falake na cewa cinikin shanu ya fara farfadowa a yankin kudu maso gabashin Najeriya. A yayin da hukumomi a fadin kasar su ma sun fara sassauta dokokin da dacan an gindaya domin dakile cutar coronavirus. Alhaji Abdullahi Yaya Biyu dillali ne na shanu a jihar Imo.
An samu canji ne da lokacin da ake maganan coronavirus da kuma lockdown wannan hotoji ba za su samu zuwa da kuma shanu ba za su zuwa. Yanzu da fara an samu canji shanu a yanzu kuma suna samun shiruwa. Sai dai mu gode wa Allah. Idan abubuwan da suka faru a baya da kuma cinin da aka samu da kuma tsayawan da gwamnati suka tsaya da kuma yadda talakawa da jama'a suka bada haɗin kai. Musamman ma mutanenmu wanda muke hulɗa da su da ainihi masu kawo mana shanu da yaran abin da ya shafi maganar COVID-19 dokokin da federal government suka saba da kuma ainihin hukuman da yin kula da maganar coronavirus. To ya cancanta kuma yana da kyau duk a gaba ɗaya biyu wannan dokokin.
Alhaji magaji zai da wani hali cinikin shanu yake yanzu a bangaren ku?
Eh, cinikin shanu ba laifi yanzu ciniki da coronavirus ya abin ya yi dan sauki yanzu ciniki ya dan soma farfadowa. Ana zuwa yanzu an bar mutane ba kamar gangoma irin na da ba akwai sauki yanzu cinikin da ya farfado a nan Afiya suke ba kamar lokacin na da ba yanzu aka na an fara bari. Harkoki suna tafiya daidai da wani gangoma irin na da. Cinikin yanzu masu sayan shanu suna zuwa su saya su koma. Kuma a nan din dai abu in dera da sauki ba kamar ya da ba. Yanzu komai yana tafiya kiliya ba kamar ya da ba amma kwanakin baya an yi fama da wannan karancin ciniki saboda coronavirus.
A ƙarshe dai sun yi kira ga gwamnatin tarayya da hukumomin arewa da kudu da su taimaka su ƙara duba batun yawan kuɗin da ake karɓa daga hannun dillalai da falake a kan hanyoyin arewa da kudu lamarin da ke ci musu tuwa a ƙwariya. Alphonsus Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga kashi na biyu na zantawar da wakilinmu a Yamai Suleiman Muni Barma ya yi da Malam Gando ɗan Fundi Umaru akan wani shiri da matasa masu mu'amala da kafafen yanar gizo suka gudanar na wayar da kan malaman Islama a karkara hanyoyin kaucewa na aƙidun 'yan ta'adda. Matasan sun buƙaci hukumomi su shigo don ƙarfafa shirin.
Kowa yana bada sai kaga wani ya aiko jika ɗaya wani ya aiko jika goma a irin yau akwai ɗan wanda ya bada kuɗi gudunmawa jika 500 don a tafi da wannan aiki. Akwai wanda ke bada duk sati $100 akwai wanda shi baya ma bada kuɗin yana bada magana ne wadda ake ganin in ta zo akwai cigaba cikin ta insha Allah.
Ana iya cewa kenan wata gudunmawa ce da kuke bayarwa domin yaƙi da tsatsauran ra'ayi ko kuma yaƙi da waɗanda ke son su alakanta addinin musulunci da ta'addanci.
Sosai Barma kamar yadda ka gani ana cikin wannan lokaci inda duniya ta yadu cikin wani abu na tashin hankali don da za mu iya muka samu goyon bayan hukumarmu da wani abu abun zai yadu ba batun Nijar ba har wani wuri yanda na wani wuri ke zakuwa Nijar haka muke son mu ma a ce a daga Nijar akwai wasu matasa da suka yi gurin yunkurin yin wani abu kawo kokarin su da yaki da ta'addanci kamar yadda suke kiran shi don mu wayar da malumanmu su guji hada gwiwa da malalata wurin kawo lalaci a ƙasa. Allah kawo mana kwanciyar hankali a Nijar.
Menene abin da za a iya cewa ko gurin da kuke son ku cimma ƙarƙashin wannan tsari na karantar da malamai da limamai?
Babban gurin da muke so mu cimma shi ne ilimi nagartacce ya yadu cikin al'umma. Mutane su gane bambancin halak da haram, su gane menene addini, menene mai kama da addini. Duk mutane suka samu wannan a cikin ƙasa kwanciyar hankali ya tabbata insha Allah. Wannan shiri namu muna so ya zan shiri ne na farko a ce na kasar Niger ba kaman grupu Arewa da Adar da Kurfai ba da Tira da muke farkon kiran shi duk wani grupu na WhatsApp mai makin fafatawa da yawan
daya fafatawa kana nufin kwadban za fado yi
yawa mai makin wannan ku tuna wani kokari za ku kawo ma kasa wani kokari za ku kawo ma al'umma shi muke so duk wani grupu ya gane cewa wannan haduwa tana da alheri in sun ka gane suka yi wani amfani na cigaban al'umma shine ita kuma hukuma kiran da muke mata dan mu ma muna yunkurin neman izini yau duk wanda zai cewa zai bada horo cikin wannan lokaci ko wani abu ya kamata yana da ban hannun hukuma na gayyato al'umma kai doko shi ma al'umma ya zan kaman suwa ne don ba a gane ba saboda shi muke yunkurin neman takardu wanda muna akan su ma in Allah ya yarda nan kadan za su hadu zamu gabatar da su a gaban hukuma ta san da mu kuma ta san da mi muke yi ita ma ta kawo goyon bayan ta tare da malluma su ne uwayen kasa na farko su ne idan an ka ce wani kauye sai a ce mallam ne shine ma likita shine duk wani abu da ya dace da ke kawo kwanciyar hankali ne mallam ake nema amma mallam ya gane to al'umma sun samu kwanciyar hankali don shi muke kira ga hukuma ita ma ta kawo na ta kokari ta gane me ake nufi ta sa hannunta tare da wannan matasan a ta irin wannan aiki yayi hadi a cikin kasar Niger insha Allah mallam ya zo nan an saya mishi wasu littafai da shi bai iya sayan su da kudin shi kuma an karanta da shi wata guda in ya koma gida wanda akwai wasu limammai da suka dauki hudu ba ha al'umma na tambaya wai mallam wane ne wanda muka san da bai ma iya fasara hudu ba sai ga shi yana fasara hudu ba yana gayin wasu ababe a cikin hudu ba da ke kama al'umma kwanciyar hankali yana yi musu hudu ba akan yanayin da ake ciki ba irin hudu ba batun ta gadin gadin kaman latiza Allah ya saka musu da alheri sun ka kokari amma suna ta hudubobi irin da suka hardace tunda wanda kullun akan su suke har al'umma suka hardace wannan hudubobi alhali yanzu ana son duk lokacin da kuke ciki a tai da hudu ba daidai wannan zamani
mallam gado dan fandi umaru a zantawar sa da sule mumuni barma kenan kar a shafa shirin na musamman na zuwa muku daga mura amurka Madalla Binta Ethero shigo da shirin na Adena shan kwaya
Jama'a barkanku da warhaka barkanku da saki saduwa a shirin mu na Adena shan kwaya sunana Binta Ethero jagorar shirin wannan makon muna dauke da shiri na musamman inda wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda dake Abuja a Najeriya za ta gabatar da shirin da suka tattauna musamman da wasu kungiyoyi game da matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi musamman yadda ta shafi mata da matasa Barin mika ku ga Madina a Abuja.
Jama'a barkanmu da saduwa da ku a wannan shiri na Adena shan kwaya wanda ke zuwa daga ofishin watsa shirye-shirye na muryar Amurka dake babban birnin tarayya Abuja. Yau ina tare da wasu manyan baki guda biyu. Da farko akwai Zainab Ibrahim Khalil ta kungiyar Young Ambassadors Against Drug Abuse Initiative. Kungiyar an fi sanin ta da sunan Yadei. Sai Rejoice Yarima Kolomi ta Northern Nigeria Women for Social Change Initiative. Dukan waɗannan ƙungiyoyi guda biyu suna taimakawa ne wajen yaƙi da ɗabi'ar shan ƙwaya ko kuma mu'amala da ƙwaya ko kuma saye da sayarwa da ake yi ta ƙwaya da ya fi yawa a waɗannan jihohinmu na Arewa wanda a yanzu haka ya zama mana ruwan dare game duniya ba akan yara kaɗai ba ya koma har kan iyaye mata da yanzu haka aka ce su ne ma suka fi shan kwayar suka fi amfani da ita suka fi mu'amala da ita har suka kai ga koya ma ƴaƴansu ko ma wasu ƴaƴan ma suke koya ma iyayen saboda haka wannan ya zama babbar kalubale a gare mu da kuma waɗannan kungiyoyi da ke kokarin ganin cewa an yaye wannan muguwar ɗabi'a da a yanzu haka ta dame mu a wannan ƙasa ta mu Najeriya. To bari mu fara da ke Zainab Ibrahim Khalil. A wannan kungiya taki wayene irin bayanai zaki bamu a yanzu na irin waɗanda kuke dubawa ko kuma kuke sa ido akan su akan harkokin mu'amala da ƙwayoyi masu samaye.
To kamar yanda sunan kungiyar take Young Ambassadors Against Drug Abuse yana nufin da cewa matasa sune inda focus din mu yake sannan sune mafi yawa da muke zuwa kamar makarantu da communities haka nan dan mu fadakar da kansu akan illan kwaya. To kungiyar ma asalin ma wanda ke da kungiyar ma matashi ne yaro ne kawai dan shekara 14 shi ya duba ya ga da cewa a cikin ƴan uwa akwai wanda cousins haka nan ƴan uwa ya lura da cewa idan suka zo gida musamman da in ya zo gida suka ga kowa yana dan kauce mishi ana dauke jakkuna sai wata rana sai ya tambaya da cewa wai me yasa wane kaza idan ya zo kowa na neman ya kauce mishi you know in ma abu yace yana so ana Allah Allah a bashi dan dai ya bar wuri so sai aka yi mishi bayani sai ce au amma to why is it that ba za a iya taimaka mishi ba maimakon ana kauce mishi to sai aka nuna to ko an kai shi asibitin yakan so ya gudu ko kuma wani lokaci sai kaga ya zo gida ma yana da wannan in abin ya dan tabo shi yace zai duki wannan zai dai illa dai a gida ko kuma ya dauki abu ma sai kaga sai ce sai an biya shi sannan shi ma sai ya maida abin da ya dauka to daga nan kuma sai ya ga da cewa to in ma makaranta zai je zaka ga yara maimakon a ce sun je makaranta suna boye wani wuri ana shaye-shaye tun sai ya ga da cewa to ai kowane ƙasa a duniyan nan karfin kowane ƙasa na hannun matasan ƙasa ne to idan aka wayi gari da cewa matasan da ya kamata a ce gobe su ne shugabanni sun fada akan shan kwaya kuma kin san illan kwaya ya wuce abinda ake tunani ba kwaya bane idan mutum ya sha kwaya zai sa shi sata zai sa shi wannan abinda suke ce ma cultism wanda zaka ga yara suna makaranta maimakon su sa ido a makaranta sai zamana da cewa sun maida kansu wani kungiya da za su iya ko su kashe malamai
ko su ta'addanci
yawa su yi fyaɗe ma mata mafi yawa kina ganin fiyaɗin da ke faruwa me ke kawo shi yara ne matasa suna ganin kansu okay mu mun kai wani saboda idan suka sha suna ganin da ni da kowa ma ɗaya ne muke so zan iya abin da duk na ga dama kuma ba abin da zai faru yara mata kuma kamar yanda kika faɗa ne an ce cikin hudu masu shan mata hudu ko kuma mutane hudu masu shan kwaya akwai mace guda to idan ƴa mace ne mun
idan aka yi lissafi Najeriya mun kai miliyan 200 ko fiye da haka
yawa
ai ko za a samu mata miliyoyi kenan
dake cikin wannan masifa kamar yanda ake ce coronavirus pandemic to kwaya ma pandemic ne
ya zama mana pandemic
to a ce ƴaƴa mata na shan kwaya ki tuna fa ko me mutum ya zama a rayuwar nan sai ya samu tarbiya daga wurin ƴa mace saboda ƴa mace ita ce uwa to sai a tashi yo an wayi gari ba ma ƴaƴan suke sha ba sai ki ga yara sun tashi a gida akwai wanda muka yi mu'amala da shi yaro ne shekaran shi 13 amma uwar shi tana sha
kuma ba shi ya koya mata ba
ita ta koya mishi kawai jama'a ga lokaci yayi halinsa anan zamu dasa aya a madadin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da yau ta gabatar da shirin ni Binti Esyaro da na hada shirin nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako zamu ci gaba daga inda muka tsaya
yanzu kuma lokaci yayi da Babangida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne da jaridar Dabanga daya daga cikin manyan labaran jaridar Dabanga na cewa yanzu haka kungiyar nan da ke fafutukar kare haƙƙin bil'adama da kuma ci gaban tattalin arzikin ƙasa wato SARA ta yi ƙarar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari inda take neman kotu ta tilasta mishi ya bayyana sunayen mutanen da ya ce an kwato naira biliyan 800 a hannunsu wanda kuma suka sace. Kungiyar SARA dai ta ce a jawabin shugaban ƙasa na bikin ranar demokradiyya na bana ne ya furta hakan. cewa gwamnati ta karbo wayannan kudade, don haka kungiyar Sarab ke neman kotu ta tilasta wa gwamnati ko shugaban kasa bayyana sunayen wayannan mutane da suka wawure dukiyar ta Najeriya. Sai kuma jaridar Nation ta ruwaito don kwamitin majalisar wakilai da ke kula da harkokin ayyuka da bayyana cewa hanyar Abuja zuwa Kano da gwamnatin tarayyar Najeriya ke sake ginawa akan kudi naira biliyan 155 yayi matukar tsada. Yan majalisar dai sun yi zargin cewa kwangilar yayi matukar tsada wanda aka baiwa kamfanin Jodar Raja, kuma tunda cewa dai an baiwa kamfanin kawo yanzu kusan naira biliyan 70 domin gudanar da wannan aiki, har yanzu bata gudanar da wani aikin a zo a gani ba. Sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo na cewa gwamnatin jihar Lagos ta bayyana cewa ranar 14 ga watan Satumba ne za ta bude makarantu a jihar. Gwamnan jihar Babajide Sanwo-Olu ya bayyana cewa ranar 14 ga watan Satumba ne za a bude manyan makarantu a jihar, inda kuma ranar 21 ga watan Satumba ne za a bude makarantun firamare da sakandare. Sai dai kuma gwamna Sanwo-Olu ya bayyana cewa ana iya canja wayannan ranaku bisa la'akari da shirye-shiryen da za a yi kafin a bude su. Kamar dai sauran makarantu da guraren ayyuka, an rufe makarantun ne a jihar Lagos sakamakon barkewar cutar corona. Sai kuma jaridar Leadership, daya daga cikin manyan labaran jaridar Leadership, na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya goyi bayan kungiyar ECOWAS na kin amincewa da wa'adin shekaru uku da shugabannin mulkin soja a kasar Mali suka zartar. Yana mai cewa kungiyar tana goyon bayan shekara ɗaya ne kacal domin gudanar da sabon zaɓe tare kuma da mika mulki ga gwamnatin farar hula. Shugabannin kungiyar ta ECOWAS dai sun cimma matsaya ɗaya ne sakamakon wani taro da suka gudanar ta bidiyo, inda suka yi watsi da juyin mulkin da aka yi wa tsohon shugaban kasar na Mali Ibrahim Boubacar Keita. Sai kuma jaridar The Guardian, daya daga cikin manyan labaran jaridar, na cewa yanzu haka dai fasinjoji na ci gaba da kauracewa jirgin kasa da ke tashi daga Abuja zuwa Kaduna sakamakon tsawwala kuɗin tikiti da hukumar jiragen kasa ta Najeriya ta yi. Hukumar jiragen kasa dai ta ƙara kuɗin tikitin ne daga naira 1,300 karamin kujera zuwa 3,000, a yanda babban kujera kuma ya tashi daga naira 2,500 zuwa 6,000. Babban yanci firimure Amurka daga Najeriya.
Ga shirinmu na ƙarshe, wato shehin mura Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
An kama shugaban kasar Mali Ibrahim Boubacar Keita a ranar 18 ga watan Agusta a wani boren da sojoji suka yi. Amurka ta yi Allah wadai da boren na Mali, kamar yadda muke yin Allah wadai da duk wani yunkuri na karɓe mulki da ƙarfi, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata sanarwa. A yayin da rahotanni ke bayyana cewa an saki shugaba Keita ya koma gidansa, akwai fargabar cewa rashin kwanciyar hankalin na Mali kan iya karfafawa masu tsatsauran ra'ayin addini da ke neman faɗaɗa manufofinsu a Mali da makwabtan ƙasashe, ya kuma haifar da raba miliyoyin fararen hula da muhallansu. Hakika, bayan juyin mulkin soji a Mali a shekara ta 2012, ƴan tawaye masu tsatsauran ra'ayin Islama da wasunsu suke da dangantaka da Al-Qa'ida sun karɓe ikon yankuna da dama a arewacin Mali, ciki har da Timbuktu, babbar cibiyar tarihi da al'adu. A yankunan da ke ƙarƙashin ikon masu tsatsauran ra'ayin Islama, an tilastawa ƴan ƙasar Mali bin dokokin shari'ar addini, haɗi da yiwa mata auren tilas, har sai lokacin da dakarun Faransa suka taimaka wa sojojin Mali wajen fitattakar mayakan jihadin. To amma ƙungiyoyin mayaka sun ci gaba da yin barazana ga fararen hula a yankunan karkara, haka kuma tashe-tashen hankula sun bazu zuwa makwabtan ƙasashen Burkina Faso da Nijar. A cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai, fiye da mutane 10,000 na yankin Afirka ta yamma sun mutu, yayin da fiye da miliyan 1 kuma suka arce daga gidajensu tun daga shekara ta 2012. Jakadan Amurka a yankin Sahel Peter Pham ya bayyana karara a shafin Twitter cewa Amurka ba ta samar da kowane irin horo ga sojojin Mali a wannan lokacin, haka kuma ya bayyana cewa Amurka tana kalubalantar duk wani canjin gwamnati da ya saba wa kundin tsarin mulki, wala Allah daga mutanen da ke zanga-zanga kan tituna ko kuma dakarun tsaro. Amurka ta bi sahun kungiyar cigaban tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma, wato ECOWAS, da kungiyar kasashen Afirka kazalika da sauran kungiyoyin kasa da kasa wajen yin Allah wadai da boren na Mali. Sakatare Pompeo ya jaddada cewa wajibi ne a tabbatar da walwala da tsaron jami'an gwamnatin da aka tsare da kuma iyalansu. Amurka na kira ga dukkan jami'an siyasa da na soji da su yi aiki wajen mayar da gwamnatin da tsarin mulki ya amince da ita. Muna kira ga dukkan masu ruwa da tsaki a Mali, in ji Sakatare Pompeo, da su shiga teburin tattaunawa da sulhu domin mutunta 'yancin 'yan kasar Mali da 'yancin fadar albarkacin baki da kuma na tarukan lumana, Kano kuma a kauce wa tashin hankali. Shirin muryar Amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masararo da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. A madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, Umar Faruk Musa ne ke cewa mu zaman lafiya. Wassalamu alaikum.